Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31.25.16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da ranar Lahadi 10 ga watan Yunin shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ko wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Amurka ta gola abokan kawancenta wajen taron G7 ta kisa hannu a sanarwar bayan taro. An kafa wani asusun tallafawa harkokin ilimin mata marasa galihu a kasashen duniya wajen taron kungiyar G7 inda aka sami dala miliyan 300,000. Sana kungiyar kwadago ta duniya ta ba da rahoton cewa yara miliyan 152 ake tilastawa yin aiki da yafi karfin su a kasashen duniya.
To Allah kyauta kan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa Sufeto Jira na ƴan sandan Najeriya ya ce dole ne doka ta yi aiki akan kowane ɗan Najeriya komai girmansa.
Shugaban ƴan sandan Najeriya yace aikin ƴan sanda ne tabbatar da kowane ɗan Najeriya ya bi doka da oda.
Haka kuma za a ji cewa jam'iyyar adawa ta ADP a Najeriya ta ce bata gamsu da kamun ludayin gwamnatin APC ba.
Abin da ke faruwa a Zamfara da Birnin Gwari abin yana bamu mamaki. An fara shi tun ana kashe mutum ɗaya mutum biyu, yau mun waye gari a ce mutum 100 ake kashewa. Har yanzu a ce gwamnatin Buhari bata yi wani abin nan ba, akwai matsala.
A jamhuriyar Niger kuma wasu jam'iyyun siyasa ne suka kafa wata sabuwar jam'iyyar kawance domin kalubalantar gwamnati. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin Idan Kwaya Tunarki na Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma nasiha daga malamai albarkacin watan Ramadan. Amma duk wannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Amurka ta gole abokan kawancenta a wajen taron kolin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki na G7 jiya Asabar ta kisa hannu a sanarwar bayan taro bayan da shugaba Donald Trump ya zargi mai masaukin bakin taron Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau da rashin gaskiya da kuma rauni. Trudeau a kalamansa bayan Trump ya tafi ya ce sabon harajin da Amurka ta kara kan tama da karafa cin fuska ne, abin da ya sa Trump ya umarci jami'an Amurka kada su sa hannu a sanarwar bayan taron da shugabannin kasashe bakwai suke halarta taron suka saba fitarwa bisa al'ada. Trump ya buga a shafinsa na Twitter cewa bisa ga bayanai marasa gaskiya da Justin ya yi a wajen taronsa na manema labarai da kuma magana ta zahiri cewa ƙasar Canada tana karɓar haraji mai yawa wajen manomanmu Amurkawa da ma'aikata da kuma kamfanoni, na umarci wakilanmu na Amurka kada su sa hannu a sanarwar bayan taro yayin da za mu zuba kuɗaɗen haraji kan motoci da suke kwarara a kasuwannin Amurka. Saƙon nasa na Twitter ya ƙara da cewa Prime Minister Trudeau na Canada ya nuna halin tawali'u da sauƙin kai a wajen taronmu na G7. Amma ya yi taron manema labarai bayan da na tafi yana cewa harajin na Amurka cin fuska ne da cewa ba za a yi wasa da hankalinsa ba, ya nuna rashin gaskiya da rauni. Muna ƙara harajinmu ne a matsayin mai da martani kan harajin kashi 270% da suke karɓa kan kayayyakin da ake sayarwa na Amurkawa dangin madara. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya kushe wa matsayin Trump da cewa ba za a iya samun haɗin kan ƙasa da ƙasa ta wajen nuna fushi da jefa kalamai masu gauni ba. Ya bayyana ƙin sa hannu a jawabin bayan taron da Trump ya yi a matsayin wani mataki da ya nuna rashin madafa da kuma yin magana da baki biyu. Shugaba Donald Trump na Amurka ya isa ƙasar Singapore domin taron koli da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Ganawar Amurka ta ce yana da kyakkyawan ƙwarin gwiwa a kai. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Singapore Vivian Balakrishnan shi ne ya tarbi shugaba Trump lokacin da ya fito daga jirgin shugaban ƙasar Amurka Air Force One yau Lahadi. kafin isassa wurin taron yau. Trump ya kuma bayyana cewa yana kan hanyar shiga wani bangare da ya zama bako a gare shi domin ganawar ranar Talata da yake amsa tambayar murya Amurka kafin tashi zuwa Asia daga wurin taron kolin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki na G7. Shugaba Trump ya ce ina da kwarin gwiwa sosai akan ganawa tsakanin shugaban Amurka mai ci da dan iyalin masarauta da take mulkin kama kariya ɗaya daga cikin kasashen da aka fi wayar mayarwa saniyar ware a duniya na tsawon zuriya uku. Trump ya ce ya hakikanta Kim wanda shekarunsa ba su kai rabin na shekarun shugaban Amurka ba, yana so ya yi wani abu mai tasiri a ƙasarsa. Sai dai Trump ya yi gargadi da cewa Kim ba zai sake samun wannan damar ba idan kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu a tattaunawar ba, tare da bayyana wannan damar ta bin matakan diplomasiya da Amurka a matsayin dama ta farko da kuma ta ƙarshe. Kim ya isa Singapore shi ma yau da rana, yayin da ake ta kila wakala kan sakamakon tattaunawar da za a yi ranar Talata. Kungiyar haɗin kan harkokin siyasa, tattalin arziki da tsaro da ake kira Kungiyar haɗin kai ta Shanghai ko kuma CSO a takaice, tana gudanar da taron kolinta na farko tunda India da Pakistan suka shiga kungiyar, da masu kula da lamura da dama ke gani a matsayin wani matakin rage tasirin Amurka a kasashen tsakiyar Asia. Ana gudanar da taron kolin ne a birnin Qingdao na kasar China. Shugaban kasar China Xi Jinping ya faɗa a jawabinsa na buɗe taro yau Lahadi, yana cewa ya ce ya kamata mu kyamen cewa da tsare-tsaren son zuciya marasa hangen nesa da kuma rashin dama, tilas ne mu kiyaye dokokin kungiyar cinikayya ta duniya, mu goyi bayan tsarin cinikayya, mu kuma gina tsarin harkokin kasuwanci na duniya mai kofa buɗe. Masu sharhi kan harkokin siyasa suna ganin jawabin na ƙasar China a matsayin shagube bisa abin da ya faru a taron manyan kasashe masu karfin tattalin arziki na G7 da aka gudana a Canada, inda kawuna suka rarrabu tsakanin Amurka da abokan kawancenta. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Firaministan ƙasar Canada Justin Trudeau ya sanar jiya Asabar cewa an samu alƙawuran ba da tallafin kuɗi da ya kai na kimanin dala miliyan 300,000 domin ilmantar da 'ya'ya mata da kuma mata marasa galihu a ƙasashen duniya. Canada za ta ba da gudunmuwar dala miliyan 300,000 a asusun ƙasashen Jamus da Japan da Burtaniya da kuma babban bankin duniya suna cikin jerin waɗanda suka ba da gudunmuwa a wannan asusu. Prime Minister ya sanar da haka ne a ranar ƙarshe ta taron kolin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arzikin na G7 da aka gudanar a Quebec. Ƙungiyar mata da suka gana da Trudeau a gefen taron kolin sun yi maraba da labarin gudunmuwar da ta wuce abin da masu kazata za a bayar. Ta ba 'yan mata a ƙasashe masu tasowa damar neman ilimi a maimakon aure da wuri ko kuma bautar da su, inji wadda ta samu lambar yabo ta Nobel, Malama Yousafzai, wadda kuma aka harba aka a Pakistan sabili da yakin da take yi na ganin 'yan mata sun sami ilimi. Daga ƙarshe, kungiyar kwadugo ta duniya ILO ta ba da rahoton cewa yara miliyan 152 ake tilastawa yin aiki da ya fi ƙarfinsu, inda kusan rabin adadin ke aiki a yanayi da ke da haɗarin gaske da zai iya kaiwa ga rasa rai ko kuma jin rauni. Shekaru 20 da suka shige, ɗaruruwan mutane da suka haɗa da ƙananan yara suka shiga wani sahun waɗanda suka yi jerin gwano suna nuna rashin amincewa da yadda ake sa yara aiki da ya fi ƙarfinsu. Suka je taron kolin kodago na ƙasa da ƙasa da aka gudana a Geneva, suna neman a kafa dokar kawar da munanan ayyukan da aka tilastawa yara yi da ya fi ƙarfinsu. Basurai daga Nepal shi ne yaro mafi ƙarancin shekaru da ya shiga jerin gwanon, yanzu ya yi girma ya kuma tuna da yadda ya riƙa buga tebura yana cewa,
go go global march, stop stop child labor, we want education, no more.
Yace a ci gaba da jerin gwano na kasashen duniya, kawo ƙarshen nawaitawa kananan yara da ayyuka, muna son ilimi, a daina ba kananan yara kayan aiki a hannuwansu, muna son littattafai kuma muna son kayan wasa.
Alheri Grace Abdi kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Thank you. Madalla. Fetur jiran na 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya yi bayanin cewa dokar ƙasa dole ne ta yi aiki akan kowanne ɗan Najeriya kuma komai girman sa. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
So Feta General ne 'yan sandan Najeriya kenan Alhaji Ibrahim Idris ke zaburar da wani rukunin 'yan sandan kwanta da tarzoma a nan Abuja inda daga bisani ya musu jawabi mai cike da yin hannunka mai sanda.
Every policeman has a responsibility to ensure that every Nigerian abide by the law. Nobody is above the law.
Shugaban 'yan sandan Najeriya yace aikin 'yan sanda ne tabbatar da kowanne dan Najeriya ya bi doka da oda. Kuma 'yan sanda na sanar sarai cewar babu wani mutum komai girman sa a Najeriya da yake sama da dokar kasa. Tun daga ni kaina da nake shugaban 'yan sandan Najeriya zuwa dan karamin mu wato kursin dan sanda duk aikin mu iri daya ne, wato tabbatar da kowanne dan Najeriya ya bi doka da oda kuma kowanne ne shi. Alhaji Ibrahim Idris ya kuma yaba wa 'yan sandan Najeriya bisa abin da yake jajircewar su wajen aiki tukuru da kuma rage aikata miyagun laifuka a Najeriya. Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja na ganin kalaman na Ibrahim Idris ta wannan fuska.
To da farko dai bin doka da oda da kuma tsarin mulki yana ɗaya daga cikin shikan da aka kafa demokradiyya kanta. Kuma babu wata ƙasa wadda za ta zauna lafiya da ci gaba har sai 'ya'yan wannan ƙasa da hukumomi da gwamnati da al'umma gaba ɗaya suna bin doka da oda. To amma abin bakin ciki shine musamman ma 'yan watannin nan ana yi wa doka da oda a Najeriya karan tsaye. Idan shugaban 'yan sanda ya yi wannan magana ce mai kyau, to amma wasu za su ga cewa kamar yana gugar zana ne tunda shi kansa yana rigima da wani hamshakin jami'in gwamnati wanda waɗansu suke ganin cewa abin da yake faruwa da shi sanata Saraki ita da kuzi ne. Saboda haka mutane da dama za su ga wannan magana da shugaban hukumar 'yan sanda ya yi akan cewa gugar zana yake akan cewa duk da girma da kima da mukamin Saraki bai fi ƙarfin ya bi doka da oda ba.
Mai shari'a kan al'amuran yau da kullum Dr. Kabiru Dallaji Lawanci ya ce dangane da godiyar da su feta jinar yake wa jami'ansa wannan daidai ne, to sai dai kuma.
Wato zai gode musu akan abu guda, suna aiki a wani mummunan yanayi, rashin albashi mai kyau, rashin kayan aiki, amma kuma suna iya kokarin su a cikin wannan hali da suka samu kansu. Kaga dole sai gode musu akan wannan. Amma maganar cewa wai ayyukan laifuka na raguwa, gaskiya wannan maganar ba magana ce wadda wai za a ɗora ta akan wani skeli na abun nan ba, saboda babu wani bayani da zai nuna cewa laifuka suna raguwa, musamman ma idan mun duba abubuwan da suke faruwa a birnin Gwari da Zamfara da ma sauran wurare da kashe-kashe mutane ya damu da sace-sacen su ya dawo kamar wani kamar al'ada a wannan wurare.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Mai na kaina. Jam'iyyar ADP a Najeriya ta ce bata gamsu da kamun ludayin gwamnatin APC ba, kamar yadda za ku ji a rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya hado mana.
Jam'iyyar ADP wato Action Democratic Party a Najeriya ta nuna rashin gamsuwa da yadda gwamnatin APC ke tafiyar da sha'anin mulkin kasar a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari. Jam'iyyar ta ADP wadda ta gudanar da wani taro a Mina ta jihar Niger game da murnar cika shekara ɗaya da kafa jam'iyyar ta ce ta damu matuƙa da yadda gwamnatin APC ta kasa shawo kan matsalar kisan jama'a a jihar Zamfara da kuma birnin Gwari ta jihar Kaduna. Dr. Haruna Usman ɗan gajere shine mataimakin sakatare na jam'iyyar a Najeriya.
Abin da ke faruwa a Zamfara da birnin Gwari abin yana ba mu mamaki. An fara shi tun ana kashe mutum ɗaya mutum biyu, yau mun waye gari a ce mutum ɗari ake kashewa. Har yanzu a ce gwamnatin Buhari ba ta yi wani abin nan ba, akwai matsala kuma ya kamata su gyara kafin lokaci yayi. A fannin cin hanci da rashawa, to ni dai yanda na ɗauke sa Buhari yana faɗa da wanda ake kira corrupt people, amma ba yana faɗa kan corruption ba ko kuma cin hanci ba. Yanzu muna maganar shekara uku, in ka duba ma me aka yi in ma ana yaƙi da rashawa ɗin, kuma in ka duba Najeriya da take yaƙi da cin hanci da rashawa, ya kamata a fara shi tun daga gidajenmu ne. Ya kamata su koma drawing table su yi gyare-gyare.
to shugaban jam'iyyar ta ADP a nan jar Niger Tanimu Sarki Kwamba ya ce suna cikin wani yanayi na farin ciki akan cika shekara daya da kafa wannan jam'iyya tasu
gaskiya yau muna farin ciki sosai domin yanayin inda wannan jam'iyya ta kai ga yau
kuna da kwarin gwiwa na samun nasara kuma shekara mai zuwa zabe za a yi
ai mu kai ma da ganin wannan wuri zaka yadda da cewa a shirye muke domin zabe mai zuwa
kin jawabin ka ka taba batun gwamnatin jihar Niger a kunu da rashin gamsuwa da wasu abubuwa da suke gudana
ai wannan gwamnatin ga kudi na ta shigowa amma kuma muna expecting cewa za ga aiki ne sosai hurjanjan domin yanayin yawan kudi da ke shigowa amma sai kuma ina babu ayyukan
gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce duk wata matsala da suke fuskanta a yanzu sun gaje ta ne daga gwamnatin baya
wahalar da muke a yau wahalar je muke wasu abubuwan da muke yau inda tun shekara 16 an yi yanzu da an gyara makarantu shekara 16 me kai ne gyara makaranta yanzu ba sai wani abu daban ba da an gyara ruwa shekara 18 da suka wuce me kai ne kashe kudi wajen biliyan 3 yanzu sayan injina na ruwa biliyan 3 da muna kashe ko ba kare ba haka kuma asibiti amma mun zo mun ja layi duk ayyukan da aka fara tun zamanin kure zuwa zamanin Babangida Aliyu muna yi hanyoyin da aka ce Babangida ya fara mun karasa su aikin ruwa da kure ya fara Allah ya ji kanshi wanda yake gwamnatin PDP ki ta kaba hannun shi suka yi banza da aikin mun karasa ta
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
to madalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari to idan muka tsallaka jamhuriyar Niger kuma wasu jami'in siyasa ne suka kafa sabon gungun kawance a karkashin jagorancin tsohon ministan harkokin waje Alhaji Ibrahim Yakuba da nufin kalubalantar gwamnati mai ci to ga Sulaimun Barma da karin bayani
Jam'iyyu shida da wata kungiyar farar hula ɗaya ne suka kafa wannan sabon kawance na Front Patriotique pour la Patrie et le Peuple da nufin kawo sauyi a tafiyar siyasar jamhuriyar Niger bayan da suka ce sun lura da barazanar da demokradiyya ke fuskanta a yau a wannan kasa ministan harkokin waje mai murabus Alhaji Ibrahim Yakuba wanne aka dora wa alhakin jan akalar wannan kawance na cewa ba za su ci gaba da zuba ido suna kallon ana ci gaba da aikata rashin gaskiya ba
in ka san kangin da mutane suka shiga baka yi tsammani shi ya kamata a sa gwamnati ta yi gyara halayen da talakawa suke mu tashi mu ce kuɗi akwai inda ya kamata a sa su don talakai samu sauki akwai abin da ya kamata a yi don talakai san ana kula da shi shine na fara na biyu shine mu kare demokrasiya saboda demokrasiyyar Niger ita tabba wannan ma'aikanta dama su zo su samu iko amma tunda suka zo ba su da wani mahimmanci da suka ba demokrasiya yana dauko doko iri-iri na a samu a taushe mutane duk gwamnatin da yake demokrasiya idan ya dauki doka an ce ba ta da kyau a'a ba zuwa kake kadar mai mutum ba ko kai cikin rami ka jewa demokrasiya ba hukuncin kunfai kun bane a demokrasiya idan ka dauki doka in ta kawo matsala ta tauna ake saboda dan talakawan ne ake jagoranci
gudunmuwar matasa wannan sabuwar tafiya ya zama wajibi muddin ana son a ga cikakken sauyin da ake fata inji shugaban jam'iyyar MDR Tarna Dr. Adal Rubai
matasa tun da gobe nasu ne yanzu sai sun fito da kansu su yi exige ya zamanto demokrasi ta tabbata nan kuma ba wanda za a mawayo election procession ya zamanto jeunesse kin ta Niger ta fito ta ce ma kowa da kowa lokacin ta ne ya kai wayansu ya kamata su je su futa
tarihi ya yi nuni da cewa jam'iyyun siyasa a nan Niger kan yi haɗin gwiwa da kungiyoyin fararen kula a duk lokacin da aka lura cewa demokradiyya ta shiga wani hali dalili kenan da kungiyar farar hula ta kadir ta amincewa ta yin shiga kawancen Front Patriotique inji shugabanta Abdulmumuni Usman
mu gamuwa muka ce kasa babu adalci cikin ta me ya kamata tsakanin mu mai ku ɗan siyasa cikin neman iko da yin iko wani engagement za ku dauka bisa talakawa mu ɗan society civil za mu kama ayyukan ba tare da ku dan wannan demokrasi ta sake kuma radda Allah ya ba ku iko kuma talaka adalci ku kakar da muka zo za mu kama ai wannan komba dan demokrasi ta sake
jam'iyyar MPN kishin kasa dake matsayin madigar jam'iyyun wannan kawance yana ganin alamun haske sosai a wannan sabuwar tafiya inji mataimakin shugabanta Corone Masani
siyasa a cikin duniya duka gudu ne na kilo 42 shine ake ce ma course de fond in kace za ka kilo 42 da gudu ka dauko gudu kware kware ba ka yin goma ka kawaduwa amma in ka tsaya a sannu-sannu eh wadannan ne suna iko kagala suka fara ba sannu-sannu suka fara ba to mu mun san da mu hoke gaskiya mun san kuma abin da muke cikin gaskiya ne muke shi da wannan ne ba mu rishi insha Allah Allah zai hido gaskiya
mun so jin matsayin jam'iyyar PNDS mai mulki akan wannan sabon kawance sai dai hakan bata samu ba saboda wani kakakinta Alhaji Asmanu Muhammadu da muka tuntuba ta waya wayar sa ba ta shiga Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To a gaida Sule Mumuni Barma to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogo na cewa karfe 11:20 na safe ga shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narke fa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolin su sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu
ne wata kin lokacin da ya bar Najeriya ya tafi da wani buri ne daban irin abun nan da Bahaushe yake cewa hangen kitse ake wa rogo
ana ta koke-koken cewa shaye-shaye ya addabi al'umma to ina gizo ke saka ne ta yaya ake fataucin miyagun kwayoyin kuma me hukuma ke yi kan fataucin ko safaran miyagun kwayoyin ga hirar da wakilin mu a Abuja Nasir Adamu El-Hikaye yayi da Alhaji Lawan Hamisu babban jami'i dake kula da filin saukar jiragen sama a Abuja Nasiru Gareka
kasan akwai makamar aiki akwai kuma su al'amura da ake kira kamar trade crafts da turanci in baka manta ba ka ambaci inda aka fito da wannan kayan kusan Brazil musamman Sao Paulo ta yi kaurin suna a wannan yankin Amerika ta kudu kudancin Amerika kusan su ne major transit daga hodar da take fitowa daga Colombia take fadowa Brazil so kusan yawanci dukkan makaman da muke yi na cocaine hanyar da suka biyo wa ita hanyar Brazil to kaga tun daga nan an fara ankarar da mu cewa in mutun 100 ne za su biyo jirgin nan to lalle mu lura mu kuma yi la'akari da wannan mutun ɗayan ko biyu ko uku da za su fito daga wannan bangaren to kaga wannan ita ce madogara ta farko na biyu kuma shine ya taho da wata haja hajan nan shine kamar takalma kamar yadda kuka ji hanyoyin sada labarai kamar da muka ambata abin nufi anan shine takalma ne ya shigo da su wannan takalma in ka dauka gaba ɗayan su sai kaga in ka kiyasta kudaden da ya kashi daga Najeriya ya je Istanbul ya zarce Brazil ya dawo wannan takalman in su za a kai kasuwa babu kudin ma ba zai fito ba lankara ya magana riba to tun daga nan lalle ya kamata akwai wani abu a boye wannan shi ya kara tunzura mu cewa lalle ya kamata a kara bincikawa abu daidai shi ne mutane da nake son su fahimta shi ne ba yaki da kaɗan Najeriya ba domin in ka lura shi wannan mutum ca ma abin da ya gaya mana shi ne ba zaunan nan Najeriya ba ne shi zaunan nan kasar Brazil ne dan Najeriya ne amma mazaunin kasar Brazil now abu nufi shi ne wata kin lokacin da ya bar Najeriya ya tafi da wani buri ne daban irin abin nan da Bahaushe yake cewa hangen kitse ake wa rogo kusan abin da ya faru kenan ya tafi Brazil da zumman neman kudi can ya je ya ga uwar bari ya ga cewa wannan turba ta ki bullewa domin a cikin bayanan da yake nuna mana shi ne wani ne ya masa alƙawarin cewa yanzu Najeriya an fara samun sa'ida gare ya dawo za a bashi kudi in yazo ya dawo da sana'arsa da yake yi ta spare part din motorcycle wanda yace shekaru 2-3 baya babu su saboda irin dokokin da aka rinka kirkiro a wasu jihohi da suka hana cinikayya irin ta babura to yanzu shi a nasa tunanin a iya abin da ya sani shine in ya samu wannan kudin zai dawo ne Najeriya domin ya dawo da wannan sana'a kaga ma'ana ya kamata jama'ar mu wanda suke diaspora irin mazauna can kasashen su rinka ilmantar da sauran mutanen da suke sha'awar zuwa cewa a'a ba fa abin da suke hange bane a turai yanzu zamani ya canza ba ma Brazil ba ko ina wurare da yawa suna fama da irin matsalar tattalin arziki saboda haka in ba kai hankali ba kana tunanin zuwa ka je ka samu sana'a to lalle abin da zaka buge da yake kenan dan yawanci muna irin samun matsala musamman ibn daliban mu za ka ga dalibi ya tafi da zumma cewa karatu Malaysia amma daga karshe ko Greece daga karshe sai ka ji abun ya buge da tallar kwaya akan titi to kaga irin wannan matsalar ba wai daga nan kai take ba a'a ya kamata jama'ar mu da suke can zaunannin can su rinka yawan jawo hankulan yan uwansu domin kamar shi rani ne duk wanda kaga wani ya tafi wani gari akwai wani riga shi zuwa so wannan wani riga shi zuwa da yake da hujjar zuwa ya kamata ya nuna masa a'a ba yadda yake hange bane Well, ba za ka iya cewa well na ji dadi da kace ba matasa kadai ba, domin in baka manta ba kwanakin baya wata ma muka kama mace za ta je Saudi Arabia a shekara kusan 50 da wani abu, kaga wannan ba za ta kyata matashiya ba, kuma Saudi Arabia karewa ma kisa ne. So abin da yake faruwa shine babu kana'a, babu koshin zuci, kuma akwai rashin fahimta da rashin ilimi da zalmiya. Kusan waɗannan abubuwan su suka taru gaba ɗaya suke ingiza mutum ga irin waɗannan matsaloli, domin zai rinka hangen kamar zai kai amma ba lalle bane. Kusan wannan shine hujja. Su kuma kamar wasu kasashe da kake magana, babu wanda yake daukan kwaya a koina duk duniya yana talla yana cewa kwaya na dauka. Duk wanda ka gani akwai wata siga da ya bi, akwai wata shiga burtu da ya bi, ta samun ya ga wala Allah can ya zille ko kuwa ya yi kokarin ya ko zai iya zille a nan. Duk inda kaje ana maganar ta'ammali da miyagun kwayoyi, yawanci ire-iren wannan matsalolin ne. Sai kuma in aka samu matsalar rashin gwamnati ta karfa, kamar irin ko inda aka samu irin yan tawari, kamar matsalolin da aka fi samu a Colombia, to ire-iren wannan inda ka samu irin wannan, to duk inda dan kwaya yake yana son a samu irin wannan raunin domin ya ci gaba da harkokinsa. Shi yasa kaga aka fi samun matsalar daga irin wurare irin su Colombia da kuma Afghanistan. Ita Afghanistan ana yawan samun heroin ne. Bayan irin la'akari da muka yi da kayan, lokacin da kamar yadda nake hira da kai, shi ma ina lura da yanayin yadda fuskarsa take da yadda zai bada kansa. Shi da kansa zai nuna mun cewa lalle yana da matsala. Saboda haka wannan shi zai ƙara bani ƙwarin gwiwa cewa in ɗauke shi zuwa mashin. Jakan kuna uku gare shi, jaka ɗaya tarkacensa ne na sawa a ciki, jaka biyu da takalma ne ciki. Takalman kuma abin mamaki, kusan in ka je kasuwanninmu nan za ka tsince su a kan naira 700 ko 1,000. Saboda haka digga mai hankali in ya duba zai ga ya za a yi karin ka ɗauko hajar da kuɗinka ma a iya tunaninmu ba zai fito ba, balantana har kai tunanin neman riba. Lalle akwai matsala a ciki, akwai abin da kuke kira lauje cikin naɗi.
Bisa ga dokokin Najeriya, in an samu irin wannan me yake iya hawa kan mutum aka same shi da laifi?
Ya danganta, domin abin da ke faruwa mu dai za mu gurfanar da kai ga gaban shari'a. Ana gaya maka cewa kamar misali su za su iya ɗauka takalmin yana da wata daraja a Najeriya, kawo ku mu a nan mu yana zuwa muka gano cewa wannan takalman iska ne.
To madalla masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta bada umarni. Ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida Hafsa, albarkacin watan Ramadan ga nasihar daga malamai.
Sunana Abubakar Abdullahi Diyar, wanda an sani da Sheikh Diyar. To alhamdulillah, hakuri dai kam ai sifofi daga cikin sifofin Allah ne, Allahu Sabur. Sai yasa Ubangiji ya ce mana innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. In Allah ya baka hakuri, yayi maka babban baiwa, ba abun da ya kai hakuri bayan imani ga Allah subhanahu tabaraka ta'ala. Muslimi mu dinga yi hakuri da juna. Hakuri yana da wahala, abun da yake da wahala, abun da yake da nauyi shine ake yin hakuri akai. Hadisai da yawa sun yi bayani akan hakuri. Mumini wanda yake tsoron Allah ya kamata ya sifanto da hakuri. So Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi mutun ne mai hakuri, sahabbansa mutane ne masu hakuri, annabawan Allah suna da hakuri. Wato hakuri wani abu ne zai zo maka wanda zai tare maka hankalinka, zaka ka mayar da martani akan abun amma sai ka bari kai hakuri ka danne. So abun da hakuri zai baka, wato rashin hakuri ba zai baka ba. Annabi ya faɗa mana sallallahu alaihi wasallam cewa yin hakuri duk wanda yake da hakuri hakika ya sifantu ɗaya daga cikin sifofin Allah subhanahu wa tabaraka ta'ala. Mutane masu hakuri, wato Allah yana saka musu ranar tashin kiyama, wato sakamako ninki ba ninki. Ubangiji Allah ya azurta mu da hakuri.
To amin, Allah ya sa mu dace. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Amurka ta gole abokan kawancenta wajen taron kolin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki na G7 jiya Asabar, ta ki sa hannu a sanarwar bayan taro, bayan da shugaba Donald Trump ya zargi mai masaukin bakin taron Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau da rashin gaskiya da kuma rauni. Shugaba Donald Trump ya isa kasar Singapore domin taron koli da takwaran aikin sa na Korea ta Arewa Kim Jong-un a ganawar da Amurka ta ce yana da kyakkyawan kwarin gwiwa a kai.
To madalla masu sauraro, da wannan mun ka karshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe litinin da misalin karfe shirin na safa ugun Najeriya Linjar karfe 5 a wurin Ghana, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin
Alheri Grace Abdul
Tijani gabatar da shirin da kuma Fatuwa da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Santos Minister Phil Hashin Gumul ke cewa masu azumi a sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum.